Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To shugaban Amurka Donald Trump ya ce lallai zai tunkari shugaban Russia Vladimir Putin kan katsalandan din da ake zargin Russia da yi a zaben shugaban Amurka na shekara 2016. Wanda dan haka ne ma aka kafa kwamitin bincike, kwamitin da Trump ke watsi da shi a matsayin biti da kullun siyasa. Ina ganin wannan al'amari yayi illa ga kasar mu, a cewar Trump a wani taron manema labarai tun a Burtaniya, bayan ganawarsa da Prime Minister Burtaniya Theresa May, ya kara da cewa wannan yayi matukar illa ga dangantakar mu da Russia. Ina ganin akwai damar kulla kyakkyawar dangantaka da Russia da kuma yuwar hulɗa mai kyau da shugaba Putin, ina fatan haka. Trump ya ce bai ma sa ran al'amarin zai zo da sauki idan ya tunkari Putin kan wannan batun. Ya nuna cewa Putin zai ci gaba da musuntawa ne kawai. Ban tsammanin zai ce na aikata ko ba ku gane ba, a cewar Trump ya kara da cewa bana tsammanin tuhumar da zan yi ma Putin za ta haifar da kwatankwacin abin da ya faru din nan bayan tuhumar Perry Mason, wato inda aka ga saukin ansa laifi. To amma fa sanin gaiba sai Allah, inji Trump. Mutane a kalla 6 ne suka mutu ciki har da mahara 5 a wasu hare-hare 2 a ji Asabar daura da fadar shugaban kasar Somalia a Mogadishu babban birnin kasar, a cewar shaidu. A cewar waɗanda abin ya faru a gaban nasu, wato wata mota ce ta sheko a guje ta tarwatse a wani wurin duba ababen hawa daura da lambun shakatawar nan na Peace Garden, wanda wuri ne na gwamnati. Daga nan kuma sai aka shiga musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindigar. Rahotanni na nuna cewa jami'an tsaro sun yi matukar fafatawa da 'yan bindigar har sai da suka murkushe su. Rahotannin da aka fara samu na nuna cewa duka mutane 6 ne suka mutu, wato da wani sojan gwamnati da kuma 'yan bindigar 5. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya kama hanyar zuwa Helsinki don wata muhimmiyar ganawa da shugaban Russia Vladimir Putin, bayan ya bar kasashe takwarorin Amurka na kawancin NATO ciki har da Burtaniya a kuje, kuma cikin damuwar yadda za su kullo ma wannan shugaba na Amurka wanda babu ruwansa da kara ko kauda kai irin na diplomasiya. Bayan wani fito na fitan da aka yi a Brussels, inda shugaba Trump ya zargi kasashen Turai da rashin biyan kasansu na karo-karen NATO, ya kuma nuna cewa Amurka na iya ficewa daga kungiyar matukar sauran kasashen ba su himmantu wajen biyan kasansu ba. Wannan ya sa wasu jami'an kasashen na Turai sun ce lokaci ya fayi da za a fara tunanin kafa wata kungiyar tsaro baya ga NATO. Prime Minister Haiti ya yi murabus jiya Asabar bayan da aka shafi kwanaki ana zanga-zanga kan shirin gwamnatinsa na ƙara kuɗin mai. Jacques Guy Lafontaine ya sanar da majalisar wakilan Haiti cewa na miƙa takardar yin murabus ina ga shugaban ƙasa, sannan ya kuma tabbatar ma 'yan majalisar cewa shugaban ƙasa ya fi amince da murabus ɗin nasa. Kasar Haiti dai ta kasance cikin rudu tun a makon jiya, bayan da gwamnati ta bayar da sanarwar shirin ƙara kuɗin man fetur da kuma kadanzar da dai diesel. Jami'an Palestina sun ce kasar Isra'ila da mayakan Palestina da ke Gaza sun ci yarjejeniyar tsagaita wuta jiya Asabar. Yarjejeniyar ta biyo bayan faskarar da tashin hankali ya tsakaninsu, ta yadda Palestinawa ke ta harba rokoki kan Isra'ila, ita kuma Isra'ilar ta yi ta kai hare-hare waɗanda rabon a ga masu irin muninsu a Gazar tun a yakin shekara 2014. Falisɗinawa sama da 100 ne suka mutu a wannan tashin hankalin tun bayan da aka fara zanga-zangar a ranar 30 ga watan Maris. Shugaban Eritrea ya isa ƙasar Habasha a ci gaba da ɗaukar matakan kawo ƙarshen fafatawar da ƙasashen biyu suka kwashe shekaru 20 suna yi. Ana kyautata zaton Isaias Afwerki zai yi kwanaki uku a ƙasar ta Habasha, inda zai sake buɗe ofishin jakadancin ƙasar ta Eritrea a birnin Addis Ababa na ƙasar ta Habasha a gobe Litini, sannan kuma ya ziyarci wani babban kamfani inda akwai rukunonin shakatawa baya ga wajen cinikayya. A makon jiya ne shi ma Prime Minister Habasha ya kai ziyara a Eritrea. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu haron ba, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Yayin da ake ci gaba da yekuwa na saka ‘ya’ya makaranta musamman ɗiya mata, wata matsala da ke neman hana ruwa gudu shine matan da suka rungumi aikin malanta masu aure ne, kuma suna auren manya, saboda haka ba sa zuwa karkara. Saboda haka kuma sai aka fuskanci cunkoson malamai a birane musamman mata, yayin da ake ƙarancin malamai a karkara. Wannan batu yana daga cikin matsaloli da mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman ya yi magana a kansu bara a bikin sallah kan hanyoyi da suka kamata a bi domin sake farfado da ilimi. Kusan shekara bayan wannan jawabi, har yanzu muna ganin tasirinsa.
Makarantun primary ba da ɗa'a, ba karatun, gashi an yi yawa. Magana wasanni ba inda za ka je ka ga filin wasa. Amma lokacinmu kowa ya tuna har gudu irin gudun da ake da kwai cikin cokali da gudun buhu, abubuwa ga suna na motsa jiki. Amma yanzu ba a yi karatun, ba a yi, uwa ko uba a kashe kuɗi a kai don yaro ya karatu, amma sai ya dawo empty, ba komi cikin kanshi. To wannan mataki ne sosai na maido da tsaihin malamai. Za ka ga yanzu gyara ya zo can, wanda za ka ɗauko ko yanzu ba NCE mun ba da shawara tuni lokacin marigayi Umaru Musa, masu koyawa su zama 'yan university, NCE holders, diploma. To sai aka zo yanzu an kashe teachers colleges. Yaushe za ka je ka koya ma yaro kai abin da baka iya ba? Shi malami sai koyi methodology, ma'ana hanyoyin da ake koya ma yaro, sai ka yi lesson plan, ka kai ma headmaster ya ɗiba ya yarda kana a baka okay ka je ka kama koyawa. To wannan babu. Sai aka wayi gari masu koya ma 'ya'yanmu, daga matar minista, matar commissioner, matar director, matar wace shi, su ake kaiwa. In ka je makaranta sai ka estu cikin inuwa, ana ba yaro nono, ana magana a adashe, ana saka, yara na cikin yaji suna ta wasa, suna ta jeheje, ba komi ba, kowa masu kalmi ba. To wannan mun gode, a sa ido kuma a tabbatar da an maido malamai na gaskiya. Dama na gaskiyar nan duk malamin da ni mun sani mu ne shaida, tunda su suka koya mu. A jaraba wannan a gani, ilimi na primary shi ne ilimi. Duk al'ummar da ba ta da ilimin primary school kuma kanshi an je can sama za ka ga ya lalace. Shi ne foundation. To kuma aka ce ka maido da tsaihin malamai. Mu Hausa muna sha da tsohuwar zuma ake magani. to wannan ka dauko magani na gyaran ilimi na primary school shi muka rasa da muna makaranta dutsen ma primary school boarding yanzu dai ba boarding lokacin boarding mu uku ne duk kasan nan dutsen ma kankiya namance gude uku idan dan dutsen ma yayi turanci ko yayi rubutu da balon hashi yaro na yanzu wanda ya gama university bai iya wannan rubutun bai iya wannan turancin saboda mi mun sami malamai masu kishi masu da'a masu koya da'a ga yaro ko kana so ko baka so lokacin mu na yi mai unguwa sai in kira dan aji in bashi kashi dan ajin mu fa na unguwa na yi monitor an gani gudu ake ina ga mala to yanzu ba wannan malami zai taba yaro ko yarin ya sai ga uwa ko uba ya dauko taba ya za a buge mala ba daidai ba ne wanda malami an ka kawo shi don ya sa ma ɗanka abinda kai ba ka iya sa mashi in banda godiya me za ka yi mashi to lokacin mu so Allah ya kan shi daraba kori ga Ahmad Bawa na haya zana da rai Sulaiman Isa mai addu'a suna nan su suka koya mamu kuma hakkin suna nan kuma hakkin ana yi da su to wannan matakin da ka dauka shine daidai
duk da cewa matsalar malamai musamman mata waɗanda mai martaba ya zancen su a jawabin nan da ya gabata watakil matsala ce da ta shafi jihar Katsina dalilin sa ya kawo muku wannan batu shine cewa wani bawan Allah a jihar Kebbi Habibu Adamu Argungu ya koka kan rashin koyawa yara karatu duk da cewa akwai malamai wadatattu a jihar musamman dai a makarantar da ƴaƴansa suke zuwa kamar yadda ya shaida wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad.
Akwai malamai isassu sosai waɗanda suke a nan cikin misali kamar makarantar da take kusa gare ni don saboda nan ne ƴaƴana suke. Ina da ƴaƴa wajen guda biyu. Makarantar Tudun Wada ake ce mata. Tudun Wada Primary School. Saboda ni kaina nan na ƙare makaranta ɗin. Nan na ƙare ta tun 1980. Wannan makaranta ɗin nan na ƙare. To saboda haka ina da ƴaƴa biyu daga ciki saboda haka ina bibiyar wannan abu din in gani saboda ni na san dadin ilimi saboda bisa gare shi nake ci nake sha kuma nake tarbiyar da ƴaƴana saboda haka idan na tambaye su sai ce balabi ba shigo ba sa'annan ya kasance da cewa
a matsayin ka na mai ilimi ka je ka binciko ga cewa lalle malamin bai shigo bane ko babu malamin
na je har abin ya kawo wani sabani da shi hidima sadin wanda yake yana ganin kamar yana cin dunduniya din su ko kuma yana cin dogadogan su game da wannan bai kamata a ce ina masa wani shishigi ba to shi yasa na kai koke ga ita gwamnatin jihar zuwa ga commissioner ilimi domin su zo su binciki wannan malaman idan suka ji an ce shi commissioner ilimi zai zo zagaye to sai aka iska makaranta ta cika tambal amma idan ya bayya ya wuce shikenan sai kowa ya wace malami ba su shiga har dai su mata don mata sun fi zuwa kawai illa kansu je su yi zaune bayan cin datu da gwabe a so musu masa ayyuna ba abin da suke ba su karantar da ƴaƴanmu gaskiya muna kira daga gwamnatin jihar don Allah don Annabi ta shigo ga wannan al'amarin domin gaskiya mu abin ƴaƴanmu sun ci baya sosai ba su samu karatu ba su samu darasi ko daya a sati ba su samu darasi idan ma Allah ya sa suka zo suka samu darasi daya ga sati to wallahi an yi sa'a
to ko kai bincike ka gano da cewa suna da wannan ilimin da ya kamata ya cancanta su karantar da yara?
To alhaƙiƙanin gaskiya a kasarin malaman nan wasu ba su da wannan ilimin wanda za su je su karantar da yaya ba su da shi wasu ma certificate ɗinsu da ake ganin kamar da cewa wasu sun je sun yi karatun NCE ko sun yi karatun tun daga farko na secondary sun ba su da shi ba ƙwararru ba ne waɗanda ma suke ake ganin cewa ƙwararrun to su ne suke ɗan shiga daga cikin aji su ne suke ɗan local lissafi ko su ɗauki English to amma daga cikin su duk da ma English ɗin ma bai isa shi ba su kware ba ko lissafi din irin wa'annan haka saboda haka muna son shi ma duk da haka na ita gwamnatin jiha ta bidi ta zo ta tantance malamai zaka iske malamai mata suna cikin gidajensu zaka iske ga makaranta daya kana samun mace fiye da 50 amma cikin 50 din nan da wuya ka iske mace biyar ko goma sun zo cikin makaranta din. Sai an ce ma lokacin albashi yayi za ka ga malamai din duka su gabaɗin su sun hito, ko kuma an ce lokacin da za su zo malamai za a zo a yi binciken malamai ko kuma a yi musu wani verification, sannan lokacin za ka iske ko wace mace din ta riga ta hito, matabba kai tsammani tana an sa albashi ba ranan nan an ka ce verification za a yi za a gane ta.
To wani kira kake wa ita ma'aikatar ilimi ko ita gwamnatin jihar Kebbi?
To yana kira ga gwamnatin jihar Kebbi a hakikanin gaskiya irin wannan koke da talakawa su kawo mu muna fafutuka ne akan gwagwarmaya akan talakawa jin koken talakawa. To ita magwanta kuma tun da abin take ganin kungiyoyi ne wanda muke da ta wanda ake kira kungiyar mu da talaka, muna yin abu ne muna bi daki daki ga kowane shashi domin mu ga da cewa lallai abubuwan na koken na talaka suka kamu da mu kuma mun isar da shi ga gwamnati.
Jin koken ke da wuya na zanta da sakatariyar ilimi ta karamar hukumar mulki ta Argungu Hajiya Hafsat Ibrahim Tuni, ita kuma ga abin da take cewa.
Gaskiya zan tabbatar miki wallahi hamma wani lokaci ga irin nature ta mutun dan adam, wallahi ina tausaya ma wasu malamai mata saboda ganin irin yadda suke tsaye wallahi suna aiki babu wasa. Malamai makaranta mahi yawanci in kika bincika primary school wallahi komi sammakon da kin kai kina iske malamai cike da makaranta primary schools. Ina zuwa inspection, ina sammako, ina zuwa ina iske, sannan wallahi bakin gurgurdon ayyukan da suke tsaye suna yi wallahi ban san gaskiya ko za a ce akwai wani abin da za a rena musu ba. Akwai introduction da an kai na wani sabon lesson plan, a sai lesson plan abin yana dan da nauyi, amma wallahi sai ke ga yadda malaman nan mata ka kokarin cewa a dai ba su ilimin yadda za su koyar da wannan abu saboda su samu su yi aiki da shi ga azuzuwansu. So gaskiya ko akwai ban sani ba kila wasu wurare, amma dai gwargwado ni da inda na ziyarta gaskiya ban samu wannan matsala ba. Gaskiya malamai suna mata suna zuwa wurin aiki.
Duk da haka mai girma ES, ko wani kira zake wa su waɗannan malaman da aka zaton cewa ba su zuwa karantar da yare da ya kamata ko kuma wasu karantar da yare da ya kamata?
Shi ala kullu halin yana da kyau a yi jan kunni saboda an ce gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba. Sannan duk abin da kaka yi an ce in an faɗa maka in kunne ya ji jiki ya tsira, to ke ga malamai yana da kyau su sani cewa yara hu amana ce gare su, amana ce an ka ba mu, kamar mai kiyo ne an ɗauki yaran mutane an baka don ka kula da su, amana suke gare ka. Idan ka ci amana su baka shiga ka karantashe su ba, wallahi ko albashin nan da kaka ansa ba zai maka albarka ba. Shi yasa sai ki ga wasu suna ta abin nan aiki shekara da shekaru ana ansa albashi ba ganin inda abin kai, wallahi saboda cutarwa ne ga wanda kaka shi jagoranta. To yaran nan na tabbata miki da cewa duk wanda ya basu ba tare da yayi musu abin da ya kamata ba, wallahi Allah zai bi musu hakkin su. Saboda haka malamai su sani cewa yara amana ce gare su, tamkaddiyan cikin mu suke. Malami matsayin uba yake ko uwa ga yara, saboda duk kina gani duk abin da kai ma yaro makaranta in ya tafi gida ko uwayen shi na kokarin juya mishi wannan ra'ayi ba zai yadda ba, zai ce a ai ni haka malam ya ce mini ko haka malama ta ce mini. Saboda haka ina kira ga malamai don Allah su kiyaye su ci gaba da kokari da jajircewa bisa ga aikin su. Kowa inda kake na a wurin aikin ka babu reni ga aiki. Teaching is a profession, ba za a ce teaching is not a profession ba, wallahi teaching is a profession. Dan ga mu nan mun ga wanda sun ka kai har wata matsaya kuma daga teaching sun ka fara sannu saboda basu cuci yaran nan da suka karanta suwa ba. Allah ya taimake su sun yi gaba. Mu duka nan wallahi daga classroom teachers mun ka fara tun farko, tun primary har secondary har aka kai ga inda ake. Saboda haka shi dai abin da zai ma malamai jan kunne don Allah su ci gaba da kokari da shiga azuzuwan su da karantar da yaran su da rukun amana.
Hajiya Hafsat Ibrahim Tuni, sakatariyar ilimi ta karamar hukumar mulki ta Argungu kenan. Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Har yanzu dai muna ci gaba da kawo muku faɗakarwa kan muhimmancin ilimi musamman na ɗiya mata. Masana suna jan kunnen kada a danganta ilimi da samun aiki. Ilimi a taswira ce ta rayuwa, in ji masana. Ga nasihar wasu uwaye kan wannan batu kamar yadda suka shaida wakilin sashen Hausa Iliya Kure.
Sunana Amina Zailani. Ilimin ‘ya’ya mata yana da amfani ko don wajen tarbiyyantar da yaranta da mutanen da suke tare a gida ma gaba ɗaya. Idan tana da ilimi, mutanen da suke tare da ita gaba ɗaya za su ilmanta da iliminta, da wanda ma suke unguwanni gaba ɗaya duka za su ilmanta da iliminta. Kuma yaran da za ta haifa za ta tarbiyyantar da su yanda ya kamata, za su bambanta da wanda mamansu ba ta da ilimi.
Assalamu alaikum, sunana Fatima Ali. Muhimmancin mata akan ilimi yana da amfani sosai, saboda
idan kai ba mu mace ilimi to ka ba mu kaman al'umma ne gabaki ɗaya ilimi. Idan mace ta aure ta haihu wa'annan ƴaƴan nata duk wani mu'amala wani harka da mutane idan kana da ilimi zaka koya ma yaranka. Gaskiya bacin da bata samu ilimi ba akwai matsaloli sosai saboda yaranta ba za su samu tarbiyya ba. Shi mijinta kanshi ma tarbiyyan shi zai zama ragagge saboda idan mace tana da ilimi to hatta mijinta ma shi ma yana da ilimi. Shi ma yana da ilimi al'umma na kusa da su su ma za su samu ilimi. Saboda haka ina roƙon iyayenmu maza da mata su ba wa mata 'yanci yara su je su yi karatu. Don kana da yara mata yara 20 ne a cikin gida ka samu wata guda biyu haka ka cire a cikin ƴaƴanka ka cire mata guda biyu haka ka ba su ilimi ka gani yaya za su amfana a community ku. Kai kanka idan ka ba mu yara mata na ilimi guda biyu to kai kanka a gidanka sai ka ga canji. Yaran kai kanka da ka sa su a makarantar za ka ga canji, iyalanka za su ga canji, kuma ƴan uwa gaba ɗaya ma akwai canji na rayuwa saboda ilimin da suka amfana da shi.
Jafar Musa, ilimi ya mace shi ne ilimi. Domin idan ya mace ɗaya ta ilmanta to kamar an ilmantar da wannan yanki ne kawai gaba ɗayan shi. Saboda idan ba ilimin nan matsalar da ake samu shi ya ja mana da wannan fitina. Mun san ne za mu saka mu yanzu ga abin lokaci a ƙuri. Lokacin da muke da za mu yi ba mai ba yanzu ko ga lokacin yana ta san makulya. Dalilin kokulya shi ne idan aka ci ka neman naira 10 kafin ka same ta wallahi za ka samu naira 1000. To aka ci ba mai wannan kokari ba sai da ga shi yanzu abubuwan yanzu mata ne suke mutuwa wallahi da rashin karatu ne shi ne ya jawo wannan bala'in. Kuma mu tsofaffi ne lokacin da za mu yi karatun mu an kai mu wajen makarantar allo ne. Ni yanzu wajen maganar addini alhamdulillah amma wajen maganar boko yanzu jikana ne kike koyar da ni ita ki koya mun karatu da rubutu jikana kuma ai shekara 11 saboda na yi da dole ne kawai duk inda na yi hawan su yi karatu. Kuma na ban musu ma wasiya a bar ɗa ba ilimi wani ilimi na zamani dan shi ilimin muhammadiya a cikin ilimin zamani a za a same shi saboda haka shi sa muka yi mun yi da gaske. Kuma yanzu wannan tani da ake yi wannan aikin aikinmu ne kullum muna zaune da mutane ne muna gaya musu illan abin da aka baro a baya. Lalle kuwa
baba kamar shekarunka nawa yanzu?
Zai shekara 70.
Kana gani kamar akwai rawa da gwamnati za ta iya taka wurin kawo cigaban ilimin ƴaƴa mata?
To za ta kawo amma ita gwamnati tana faɗa ba ta cikawa ne ta da matsala ne in ta faɗa abu yau sai a shekara ba a yi ba ko kuma a shekara wani ta ma ta faɗa ta fita gwamnatin ba ta yi ba shi ne matsalar mu kawai da ita gwamnati. Amma wallahi za su tsaya ita ne maki da iko ita ke da iko ta ilmantar da ƴaƴa mata domin ana ƙara musu ƙarfi ne yanzu dai mu dai mun yadda su yi kuma za su yi in Allah ya yarda.
Sunana Jinadi Shaku daga Kubau. Muhimmancin ilimin mata ƴaƴa mata shi ne musamman kaman mu mata idan mun yi aure wani lokaci yaro ba sai lallai daga makaranta kawai zai koya ba in ya dawo gida za ka iya sa shi a ta hanya don gobe in ya koma ya sani. Bayan haka kuma in an zo an same ka da zancen makaranta ba za ka iya kai musu ko kuma ka ce makaranta ba kyau ba. Mun san makaranta yana da kyau shi yasa muke ce yana da kyau ƴaƴa mata su yi karatu.
Sakataren harkokin ilimi a ƙaramar hukumar Bakoriya jihar Katsina ya yaba wa gwamnatin jihar kan irin matakai da take ɗauka ta fuskar ilimi. Sakatare Alhaji Sanusi Yusuf Tsiga ya bayyana haka ne a wata tattaunawa da ya da wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa.
Alhamdulillah wannan tambaya ta zo kan gaba saboda tabbas wannan gwamnati gudunmawar da take bamu akan bangaren ciyar da ilimi gaba gaskiya sai dai san barka. Duk bangarorin da ya kamata to gwamnatin nan tana tabawa tun daga bangaren malamai, bangaren kayan aiki da bangaren gyaran makarantu.
Wannan karamar hukuma taka ta Bakoli wadda kake jagorantar wannan sashe na harkokin iliminta. Jumlar makarantu na aka farfado da su ko kuma in ce aka gyara a halin yanzu?
Jumlar makarantu yanzu guda 30 ne aka gyara. Wannan da an gyara su tabbas wasu an gama wasu kuma ana kan yi.
Wani irin tasiri kake ganin wannan daga daraja ko kuma in ce gyaran makarantu zai yi ma musamman makarantun primary a wannan karamar hukuma ta Bakoli?
Wannan tasirin ma ai yana da yawa gaskiya. Domin ko yau na ziyarci da ni da team din mu management muka je full inspection a wasu makarantu kamar makarantar primary ta Kwantagwaran. Mun je mun tabbatar da ga gyaran nan an yi. akwai sitting arrangement da komai, kuma ga malamai kowa na bakin iyayen shi, kuma akwai enrollment mai kyau saboda iyaye sun yi bayanin cewa sun karfafa sakamakon irin yanda gwamnati ta nuna masu cewa ta damu da su duk da sun kasance a lungu. So akwai duk irin wannan abubuwa da muke samun cikakken bayanai akan su sakamakon shiga lungunan da muke yi, muna ganin makarantun nan, muna ganin halin da malamai ke ciki, muna ganin yanda suke yin aiki da kuma irin gudunmawar da iyaye ke bada wajen turo yaran su makaranta, da SBMC gudunmawar da take bada, da PTA gudunmawar da take bada akan irin yaya malaman su kansu ke aiki tare da samun yalwato haɗin kai gaba ɗaya domin saboda haka wannan yake jawo su ma suna karfafa wajen turo yaran su makaranta da kuma kewayawa ma su ga ita makarantar wani hali take ciki, wa ya malaman ke aiki, wani irin gudunmawa za su bayar domin ci gaban wannan ilimi. So tabbas wannan gyare-gyare gaskiya yana tasiri kwarai da gaske, ya ma canza alƙibla ilimi gaskiya.
To idan muka koma ta bangaren kayayyakin aiki, wani bayani zaka mai sauraro?
Kayan aiki bamu da matsala gaskiya. Yanzu haka muna da abubuwan duk da ake bukata a makarantun primary, babu abin da bamu da
irin waɗannan kayayyakin aiki. Kamar menene da menene?
Kamar su alli, kamar su littattafan rubutu, kamar su littattafan karatu da sauransu. Duk waɗannan abubuwan da ake nema, su cardboard paper, su BB ruler, su duka waɗannan abubuwa ba abin da bamu da shi.
To wannan duk ku kasa yesu
gwamnatin jiha Katsina ta bamu. Kuma bayan wannan duk da muke da waɗannan abubuwa, yanzu haka ga table na an kawo wanda zamu tafi cikin wannan satin mu saki an so su
dukari
ikari. So gaskiya bamu da matsala.
Waɗannan hanyoyi kuke bi na rarraba waɗannan kayaki a waɗannan makarantu musamman na primary a lunguna da sako na ita wannan karamar hukuma?
Eh, abinda muke gaskiya muna dako list din makarantun mu mai la'akari da yawan azuzuwan su, yawan malaman su, yawan yaran da suke da shi. To shine muke raba waɗannan kaya objectively bisa adalci. So we don't have any problem on this.
Wace do kana nufin yanayin makaranta, yanayin irin kayan da za a ba makaranta kenan?
Yes, yanayin makaranta, yanayin irin kayan da za.
Wasu makarantu naji kamar suna magana cewa zaka ga malami yana da littafai amma su ɗaliban ba su da littafan, kamar irin a ce malami ya ce ɗalibai ku buɗo shafi na kaza za mu yi karatu a cikin shi. Ya gaskiya wannan al'amari?
Wannan matsalar ta kamu dai ba dai.
Wato ta zama tarihi, ku duk ba ku da wannan matsala kenan?
Ku duk tarihi ba mu da wannan matsala.
To bangaren walwalan ma'aikata, wato Hausawa na cewa da ruwan ciki ake janin rijiya, to ya yanayin biyan haƙoƙin malaman yake?
Ba mu da matsala, domin wannan an yi amfani da ruwan cikin, an jawo rijiya ya ma fito waje gaskiya an gani. Domin ban manta ba, a tafiyar da aka yi baya an ɗauki lokaci malamai babu promotion, duk wasu abubuwa na kyautatawa gaskiya an samu rauni a nan wajejen. Amma yanzu wannan gwamnati tunda ta zo ta fidda ta sa aka sorting out duk wani malami da ya qualifying for promotion da shekarar da ya kamata a yi mashi, kuma an yi, kuma sun ansa, kuma suna godiya akan wannan.
Yanzu kana so ka ce mun kenan ana ƙarin girman malamai da duk wani haƙƙin su akan kare kenan?
Da gaske sosai ma.
To yanzu kai yaushe rabban da a yi maka ƙarin girma?
A'a, yo ai shekarar da na cancanci a yi mani a bara an yi.
Ba to baka tsallake ba?
Ban tsallake ba.
Kuma ana biyan irin waɗannan kuɗaɗen a turanci abinda ake ce mu arrears?
Eh, ana biyan arrears man.
Kuma wasu haƙoƙi in ce irin kuɗaɗen nan da ake yi na ƙari na shekara-shekara, wasu za ka ga suna ƙorafin kamar su ba a ƙara masu su daga cikin malama, wato yearly increment, kuna samu?
Muna samun shi gaskiya, we don't have, bamu da matsala.
To sakataren ilimi, waɗanne irin matakai ne kake ganin ya kamata a ce gwamnati ta ci gaba da ɗauka domin ganin a ce ilimin ya ƙara samun bunƙasa?
Wato matakan gaskiya kusan ma suna nan a bayyane, sai dai a samu sake daga inda tsanin ya taho. Saboda shi ilimi idan ka dau ma'aikaci gogagge, ka biya shi haƙe shi yanda ya kamata, to abinda ya rage shine a riƙa bin shi a ga ya yake aiki. To kaga gwamnati ta tsara waɗannan abubuwa, ta biya haƙi, albashi ba matsala, yearly increment ba matsala, promotion babu matsala. To abinda ya rage kawai regular inspection.
So kuma a rika ziyaran malamai
ko da yaushe, ana duba wani hali suke ciki, inda shawara take a bada, inda za a yi godiya a gode, inda ta kama kuma an samu matsaloli a san wani mataki ya kamata a dauka.
Masu haro da wannan, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan, a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Solomon Abu wanda ya daidai da sautin shirin, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.